This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana akan mitoci 22, 25 da 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa a internet a kodi yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da yau ranar Juma'a 22 ga watan Janairun shekara ta 2016. Ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki, ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanan labaran.
Ya zuwa yanzu 'yan sanda a Somalia sun ce akalla mutane 20 wasu 'yan bindiga suka kashe bayan da suka farma wani fitaccen gidan cin abinci. Shugaban kasar Kenya Uhuru Kenyatta ya kai ziyara a asibitin dakarun kasar inda ya jinjina musu kan harin da ya kashe dakarun kasar da dama. Nan da anjima kadan ake sa ran wata guguwa mai tsananin karfi hada da dusar kankara za ta ratsa cikin yankunan Washington.
Kanin labaran kenan aka ji. Wasu na ganin cewa 'yan canji suna da hannu wajen taimaka masu kuruciyar bera wajen fitar da kudaden Najeriya zuwa kasashen waje. To amma haka 'yan canjin ke gani?
Ba za ka iya sanin cewar wannan barawo ne ya sato wannan kudin ya kawo ba, domin kudi ba a rubuta cewar wannan barawo ne.
Shin ta wace hanya ce za a inganta kudin dala a Najeriya?
Idan misali ana so dalar nan ta inganta, a yi haƙuri idan Najeriya muka fara sarrafa kayayyaki namu, babu wanda zai sha'awan ya je waje je so kayayyaki.
Muna ɗauke da duk waɗannan rahotanni cikin shirin namu na yanzu. Haka kuma muna ɗauke da shirin musulunci tushen rayuwa wanda Usman Kabara zai kawo mana. Amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Ya zuwa yanzu 'yan sanda a Somalia sun ce akalla mutane 20 wasu 'yan bindiga suka kashe bayan da suka farma wani fitaccen gidan cin abinci inda suka garkuwa da mutanen da ke ciki. Tuni dai kungiyar nan ta Al-Shabab mai ta da kai baya ta dauki alhakin kai wannan hari a hotel din da ake kira Lido Beach View a Mogadishu, babban birnin kasar. A yau Juma'a wani jami'in dan sanda a kasar ta Somalia, Muhammad Abdulrahman, ya kwatanta harin a matsayin aikin rashin imani akan fararen hulan da basu ji ba basu gani ba. A yammacin Alhamis maharan suka farma gidan cin abincin inda suka tada babamai tare da harbe wasu mutanen da ke cin abinci a otel din. Wani babban jami'in hukumar tattara bayanan sirrin kasar ya ga murya Amurka cewa jami'an tsaro sun fita jiki mayakan daga gidan wato otel din, sun kuma kama madugun 'yan bindigar. Wani dan jarida da harin ya rutsa da shi ya ce akalla mutane 20 ne suka makale a cikin otel din a lokacin da aka kai harin.
Shugaban kasar Kenya Uhuru Kenyatta ya kai ziyara asibitin dakarun kasar inda ya jajinta musu akan harin da ya kashe dakarun kasar, ya kuma jikkata wasu a lokacin da mayakan Al-Shabab suka kai hari a sansanin sojojin da ke Al-Ade a Somalia. Kenyatta ya ce za su karrama dakarun da suka mutu, duk da cewa ya san ba za su iya biyan su irin sadaukar da kansu da suka yi ba. Da yawa daga cikin iyalan waɗanda harin ya rutsa da su sun jima suna jiran wani bayani game da 'yan uwansu, yayin da gwamnatin bata fitar da wani cikakken bayani kan waɗanda aka kashe ba da waɗanda ba a san inda suke ba. Ƙungiyar ta Al-Shabab ta yi ikirarin kashe akalla dakarun na Kenya har guda 100 a wannan hari, adadin da har yanzu ba a tantance ba.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Nan da anjima kadan ake sa ran wata guguwa mai tsananin karfi hada da dusar kankara za ta ratsa cikin yankunan Washington, babban birnin Amurka, yayin da za ta kuma dushi yankin gabar tekun gabashin kasar. Masu hasashen yanayi sun ce dusar kankarar za ta mamaye birnin na Washington har na tsawon ma'aunin santimita 60. Ana sa ran guguwar dusar kankarar za ta isa birnin da tsakiyar ranar yau, inda za ta kai har zuwa ranar Lahadi. Akwai kuma hasashen cewa za a iya fuskantar guguwa mai cike da hadari da ambaliya a gabar tekun yankin. Gabanin aukuwar wato wannan lamari, magajiyar garin Washington Mariel Bauza ta ayyana dokar ta ɓaci inda ta wato tuni aka rufe makarantu, yayin da opposition gwamnati su ma za su rufe da ƙarfe 12 rana. Hukumomi har ila yau sun ba da izinin rufe duk hanyoyin sufurin jiragen ƙasa da bus da ke sufuri. an soke akalla zirga-zirgar jirage sama da 4,500 a duk fadin Amurka yayin da ake tunanin za a samu katsewar hanyoyin wutar lantarki a kuma daidai lokacin da aka umarci mutane su tanadi abinci da sauran muhimman ababen rayuwa.
Jami'an tsaron gabar tekun kasar Girka sun ce an tsamo akalla gawawwaki guda 15 bayan wasu haɗuran da suka auku a wasu kwale-kwale a gefen tsibirin Girka a yau Juma'a. Haɗuran sun auku ne yayin da ake ci gaba da samun kwararar bakin haure da ke tafiya cikin mummunan yanayin sanyi domin kaiwa ga nahiyar Turai. Yanzu haka kuma an kaddamar da wani binciken sauran hauren baki da suka bata a haɗuran. Jami'an sun ce akalla mutane 41 sun samu kaiwa ga gabar tekun bayan da kwale-kwalen su ya nutse a yankin Farmakonisi da ke gabashin Ajin, inda daga bayan nan ma aka tsamo gawawwakin mutane 7. A wannan hadari na daban kuma mutane 26 sun samu kubuta bayan da kwale-kwalen su ya nutse a tsibirin Kalolimnos, inda nan ma aka tsamo gawawwakin mutane 8. Hukumar ƙasa da ƙasa da ke kula da masu yin ƙaura a farkon makon nan ne ta ce an yi kiyasin daga farkon shekarar nan bakin haure da ƴan gudun hijira 31,244 ne suka isa gabar tekun ƙasar ta Girka. Wannan adadi a cewar hukumar ya ninka wanda aka gani a watan Janairun shekara ta 2015.
A ƙarshe, mayakan Taliban na rashin da suka bangare a ƙasar Pakistan sun ɗauki alhakin wani hari na wato kisan ƙare dangi da aka kai a wata jami'a da ya halaka mutane 21 a farkon makon nan. Maharan sun ce wannan hari somuntaɓi ne kan irin jerin hare-haren da suka shirya kaiwa nan gaba. A wani watan bidiyo da kungiyar ta fitar a kafofin sada zumunta a yau Juma'a, Khalifa Umar Mansur, shugaban bangaren, ya ce za su kaddamar da wasu ƙarin hare-hare akan makarantu da jami'o'i a duk faɗin ƙasar, kamar wanda suka kai a jami'ar Chassada. Shugaban Halilu ya kwatanta tsarin makarantu a ƙasar ta Pakistan a matsayin waɗanda suke yin gaba da gaba da dokokin Allah. A farkon makon nan, shugaban ɗaya bangaren rashin Taliban Muhammad Korsani ya ce ba su da hannu a wannan hari wanda aka yi a jami'ar ta Chassada, yana mai cewa su ba sa kai hari akan wuraren da ba su da alaka da ma'aikatan soji.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na Murya Amurka a nan Washington DC. Rahotanni na cewa 'yan Najeriya da dama da ake tuhuma kan laifukan zarmiya na da gidaje da kaddarori a daular Larabawa. Daga Abuja, Nasir Adamu Alhikaya na da ƙarin bayani.
In ka ɗebe gwamna Ayodele Fayoshe na Ikiti da ya ce san ba shi da wani gida a Dubai daga kuɗin almundahana, sauran waɗanda labaran yanar gizo suka lissafa sunayensu da mallakar gidaje a daular Larabawa ba su mai da martani ba. Kuma dai me za a ce, tabbas 'yan Najeriya da ake tuhuma da zarmiya na da gidaje da tarin dukiya a bankunan daular Larabawa, da yarjejeniyar ƙwace irin waɗannan kadarori da ma izo ƙiyar masu mallakarsu tsakanin gwamnatin shugaba Buhari da ta Yarima Muhammad bin Zaid na daular Larabawa na tabbatar da hakan. Takardar mai taimaka wa shugaban Najeriya kan labaru Garba Shehu ta ce wannan yarjejeniya za ta ba da damar ƙwace kowace irin kadara da waɗanda ake zargin suka jibge a Dubai, hakanan da izo ƙiyar tsaffin jami'ai da suka ƙauracen ƙasar ta Larabawa don gujewa tuhuma. Barista Ibrahim Bello lawyer ne mai zaman kansa Abuja da ya tawarike kwamitin kasuwanci a majalisar wakilai.
Wa'innan makudan kuɗaɗe da gidaje da wasu abubuwa na fitan hankali da suke cikin daular Larabawa na 'yan Najeriya wanda ake tuhumin cewa sun saci kuɗin Najeriya suka adana a wannan wuri, to bisa ga irin tarayyar da aka yi tsakanin Najeriya da wannan daular Larabawa, to in ya kasance an tabbatar an kama su, kuma wa'inda suka mallaki wannan abu sun yarda cewa na satacciya ne, to zaka gwamnatin tarayya ita za ta yi amfani da shi bisa ga da ya fi dacewa bisa ga adalci. Sai da su za a dawo da kuɗin suna buƙatar kuɗin Najeriya a taimaka wurin taimakawa matasar garin Rabban da suke babu aikin yi, kuma taimakawa wurin a kawo rage raɗaɗin talauci da ake yi, to wannan ya rage bisa ga abin da gwamnati ya dace shi ne za ta yi a kai. In ya kasance za a amfani da wannan ya zama ƙaddarori na Najeriya ne, za a yi takarda da lauyoyinmu da diplomats namu a yi tsara a karɓa, to in aka karɓa ne fa sarrafawa ne discretion na gwamnati, wato gwamnati ita za ta yi abin da ya kamata ta yi da zai zama mallakanta ne.
'Yan canjin kuɗi na da gagarumin rawa da suka taka wajen fitar miliyoyin dala zuwa daular Larabawa daga waɗanda suka yi almundahana. Shin me yasa suka taka wannan rawar ce? Jibirin Zakar Gidan Dalla ɗan kasuwar canji ne a Abuja.
Ba za ka iya sanin cewar wannan ɓarawo ne ya sato wannan kuɗin ya kawo ba, domin kuɗi ba a rubuta cewar wannan ɓarawo ne. an karbi account kamar malam zan sai dala miliyan 1 amma a Dubai nake so ya dauko kudin sa ya biya ma ka kwana bi ka bashi dala a Dubai yaji yayi abin da yi saboda haka ya ma aka yi ya zaro naira miliyan 200 da wani abu a asusun gwamnati har yazo ya sayi wani abu da shi gwamnati tana bacci bata sani ba
wato ku dai ba ruwan ku in mutun yazo muku da kasuwanci ba sai kun bincika ba
ai abin da muke bukata shine mu san ina kake zaune kudin ka daga ina suka zo kuma sun shiga account sun tabbata halattattu ne shikenan abin da dan canji zai bukata kenan
kuma shikenan abin da duza ku samu ya zama halattacce
ai wannan zahiri ne domin kai ciniki da mutun ka biya shi idan ma yanzu ka tafi da mu wajen hukuma EFCC kake tambayar mu abin da za ta tambaye mu akwai littafin da rubuta KYC know your customer ka san customer ya kawo kudi ka bashi kudin sa ya tafi
labari na nuna zuwa makon gobe za a buƙaci fara izo kiyar manyan tsoffin jami'an gwamnatin da ta shude da ke samun mafaka a Dubai Nasura da Mali kai mutar Amurka daga Abuja
zan fata wata ba na Allah ya abinci na kowa ne sani da waka ne kuma kowa sani waka ne ni hanyo ban yi sata ba amiro ba ba ni shawate bakin mu kidi da turai ba mu ka taro ga hanya ba
to madalla a gaye shirin Nasiru Adamu Alhikaya da wannan rahoto A ɗaya bangaren kuma kungiyar masu hada-hada canji da musayar kudaden kasashen waje ta Najeriya ta ce ƴan Najeriya fiye da 20,000 ne ke fuskantar barazanar rasa aikin yi. Baya ga faduwar darajar naira, sanadiyar umarnin da gwamnatin Najeriya ta bayar wa babban bankin kasar ya dakatar da sayarwa kamfanonin takardun kuɗi na dala. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
Matakin da ya sababa karancin dalar a kasuwar musayar kuɗi ta Wafa da ke nan Kano da ma wasu wurare da ake canjin kuɗi a sassan Najeriya, lamarin da ya sanya farashin dalar ya tashi goren zabi inda ake sayar da ita a kan sama da naira 300.
Sunana Muhammad Sa'idu Bala, tsari da su babban bankin ƙasar nan suka bullo da shi na hana mu dala da suke bamu a kowane sati, wannan mu shi muka danganta da wannan tashin goron zabi na dala. Kalla muna da kamfani a kasar nan 2,700 da wani abu. Kowannen mu ba zai rasa ma'aikaci a kalla 7 zuwa 8 ba a karkashin sa. Kamar kana cewa gwamnatin tarayya ta kori sama da mutum 20,000 daga aikin da suke yi kenan. Ba zan ce ba wanda ba sa karya doka ba wannan dabi'a ce ta mutane. To shikenan sai su bi su ga waye ba sa yi daidai. Sai su hukunta su daidai da abin da hukunci ya kama. Amma ba za ka wa mutane kudin goro ba. Kace dan wani to yanzu bankuna akwai wanda aka kama da ATM sama da 1,000 ba bankuna ne suke bayarwa ba ko za a ce mun banki bata san mutun ya karbi ATM sama da 1,000 ba an rufe banki
shi ma Dr. Adamu Danjuma Isa bakin wafa guda cikin masu hadadar canji da musayar kudin kasashen waje a nan Kano cewa yake
idan misali ana so dalar nan ta inganta a yi hakuri idan Najeriya muka fara sarrafa kayayyaki namu babu wanda zai sha'awan ya je wajeje so kayayyaki saboda haka mu ba mu muke daga farashin dala ba bukata ita take daga farashin dala yau idan an zo ana neman dala dole dala ta yi tsada yau idan aka shigo da dala da yawa dole dala ta yi sauki yanzu ka duba kamar maganar man fetur dinnan idan akwai man fetur a gidan mai babu wanda zai je black market ya je ce zai je sai mai a black market
yanzu haka dai shugabannin kungiyar masu kamfanonin canji da musayar kuɗi ta Najeriya na can birnin tarayya Abuja suna kokarin ganawa da gwamnan babban bankin Najeriya ba ga wata tattaunawa da shi a makon jiya a can Lagos domin lalubo hanyoyin warware yanayin da suka shiga Alhaji Aminu Gwadabe shine shugaban kungiyar na ƙasa baki daya
babban muni shine kodayaushe idan ita babban bankin tsarin Najeriya za ta bada dalilan abin da yasa yake faruwa sai ta ware mu kawai a cikin kasuwa cewa mu ne muke haifar da wannan matsaloli da ke faruwa kuma in ka duba kasuwan nan wanda ke cikin ta mun masu license na ita bankin tsakiya ba mu yi kashi 5 ba a cikin kashi 95 kashi 95 nan ya shahi ita kanta central bank ya shahi bankuna ya shahi kamfanoni masu kamfanonin mai, ya shahi wanda kuma ke hada-hadan su na bakin hanya na bayan fage da yake ba su ma da licenses din. Sannan an daure muna hanyar saye daga banki, an daure muna hanyar saye daga su kamfanin masu yin mai, an daure muna saye daga masu kai kayayyakin soje wato exporter kenan. Hanyar da ta rige muna guda ɗaya tak ita ce hanyar bankin tsakiya. To ita kwatsam ba shawara ba kiran mu a ce gashi wannan abin zai taho ya za a yi, kawai sai muka waye gari an zartar da shi.
Alhaji Aminu Gwadaba kenan shugaban kungiyar 'yan canjin kudaden kasashen waje ta Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
A gaishe da Mahmud Ibrahim Kwari, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu na cewa karfe 10:16. Yanzu kuma ga Usman Kabara da shirin mu na gaba.
Allahu ya rahamanu ya jalal wal ikrami Allah shi kace da
musulunci tushen rayuwa.
Kazar da bata da nono.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na musulunci tushen rayuwa. A makon da ya gabata, idan ba a manta ba, muna ci gaba da tattaunawa ne da Malam Usman Ibrahim Musa, limamin masallacin da ke kan Sultan Road a garin Kaduna, Najeriya. Inda yake magana akan tarbiyyar yara ta bangaren kula da irin akidojin da zasu iya shiga su tun suna kanana. Ya tsaya ne a inda yake cewa ya kamata masu unguwanni su hada kai domin sanin su waye suka shigo cikin unguwa, inda yake bada misali da baki idan suka shigo unguwa sababbi. Inda ya ci gaba da cewa ya kamata duk bakon da ya shigo a bincike shi.
Duk mutumin da yazo a tabbatar daga ina ya fito, sannan kuma nan anan wa yake tare da shi anan. Idan gida ya tsaya, shin a gidan nan da iyalan shi yake, kuma sannan zai tabbatar da zama mai inganci, to wannan shine zai kara tabbatar da cewa al'umma ta zauna lafiya, ta samu nagartattun matasa, domin su ake so su zama shugabanni a ranar a gobe. Kaga wajibi ne a kiyaye daga wannan. Sannan idan muka koma bangaren gwamnati, ita kuma gwamnati wajibi ne ta yi kokarin samar da masana'antu waɗanda suka mutu, musamman mu a nan Najeriya, a tayar da su. Idan matashi na zuwa ya samu ɗan aiki yana zuwa, zai shagaltar da shi da wata ƙungiya mai mummunar aƙida ta zo ta jawo shi har ya fada. Ya tashi da safe, ya tafi aiki, ya dawo, ya gaji, ya ɗan huta, la Allah ana taimake shi, ya wuce masallaci yana sauraron wa'azi da makamantansu. Amma idan babu masana'antu, babu aikin yi, to shi ma yana bada gudunmawa wurin gurɓacewar ainihin aƙida ta ainihin 'ya'yan musulmi kwarai da
gaske. To misali, akar mukalla, idan ni ina da ɗa misali kuma nake son na gane cewa ƙila ya shiga wata aƙida ta daban wanda ban gane mata ba, ya zan yi in gane? Akwai wasu alamu da zan iya gani in san cewa wannan aƙida yaron nan fa kai akwai tambaya a ciki?
Eh, kwarai da gaske. Abinda kuskuren da ake yi ne, Malam Usmanu, wato iyaye yanzu idan mutum ya tashi ya bar gida tun da safe, to baya dawowa ma kila sai yaran sun yi bacci. Wani ma kuma kila bai lura ba yaran bai kwana a gida ba. To wajibi ne ko kana kasuwa ko kana ofis, ka riƙa ɗaukan wata 'yar dama kana dawowa, kana ɗan duddubawa, kana shiga makarantarsu, kana ga waɗanne irin abokai ma yake mu'amala da su. Sannan kuma in a cikin unguwa ne, ka gane waɗanne yara ne abokansa, sannan ka riƙa zaunar da shi. Ai, ka'ida ce dama ta uba ya riƙa zaunar da 'ya'yayensa, yana ta musu tambayoyi akan addini. Lokacin da yake musu tambayoyin nan, zai gane cewa wannan fa yana riƙe da aƙida mai kyawu, wannan kuma yana nema ya kauce. Don akan samu irin wannan, har sai ka ga yaro yana jayayya da babansa. Uba na cewa kaza ne, yana cewa a babanka kaza ne. To kaga wannan ma akwai matsala kwarai da gaske. Don haka wajibi ne uba da halin da yake ciki ya riƙa zama da 'ya'yayensa, yana fuskana gani ina suka fuskanta kuma ina ne suka bada goyen baya suke goyen baya a yaro idan yana primary ma zaka je yana cewa in naje secondary ko idan naje SS1 ga abin da zan karanta ko yawa to kaga bi uba yana zaune yana fuskanta kowane yaro inda kokarin shi ya bi mai da hankali to wannan ita ce matsalar da yanzu muka samu iyaye ba su cika zama da ƴaƴayensu ba suna tambayar su kuma ta kama ƴaƴanka ne har ɗakin su ka shiga kaga waɗannan irin malittattafai suke karantawa ina tana wata rana Allah ya ji kan malamin mu Malam Abubakar Mahmud Gumi muna karatu anan Sultan Bello bana mantawa yake cewa akwai wasu ƴan kananan littattafai da ake shigo da su a cikin ƙasar nan ya kamata malamai su miƙe da karantar da mutane su domin kar a kawo musu gurbatacciyar aqida kuma kusan irin ta haka din ne wasu daga cikin matasan mu suka samu su aqidoji gaskiya ne marasu kyau to kaga wajibi ne kuwa mutum yayi kokari yaga cewa yana kulawa da ƴaƴan shi waɗannan irin littattafai suke karantawa sannan kuma ya rika duba ɗakunan su ma waɗannan irin abokai suke shiga sannan kuma ƴan mata su ma kar a kyale su a ga su wane ne kawayen su kamar yadda ne bayani a baya to wajibi ne a kula uba ya kula uwa ta kula kuma sannan al'umma dake unguwa su ma yanzu kar su ci a tsoro nake yi kar in yi magana akan dan wani a haƙi ne na makwabtaka in kaga dan wani ya shiga wata aqida mara kyau kai kokari ka sanar da mahaifinsa domin kai ma ba za ka so kaga danka ya lalace ba kar ka ji tsoron sa a don Allah kake yi duk abin da kai ko dan Allah za ka samu ladan shi a gurin Allah kar ka ji saurari maganar mutane in kaga dan wani cikin wata matsala jago mahaifinsa ga ya masa kila shi bai gani ba bai sani ba wannan ita ce haƙi na makwabtaka ina fata Malam Usman an fahimci bayani na
alhamdulillah sosai hakika Malam Usman Ibrahim Musa mun fahimci bayaninka da fatan Allah ya sa mu amfani da shi da haka kuma muka ka karshen tattaunawar da muka yi da shi Malam Usman Ibrahim Musa wanda muna godiya da ka samu ba mu lokacinka sai kuma wani makon in Allah ya kai mu za a ji fara tattaunawar mu da Sheikh Tukur Al-Mannar game da shin yana yiwa mutun ya ci kudin al'umma ya kuma zo ya ce zai yi aikin Allah har ya sa samun lada akan haka za mu ji bayanin da zai mana a madadin wacce ta hada mana sauti Julie Lefes Crusher da duk waɗanda suka taimaka wurin ganin wannan shiri ya kammala Usman Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa bisalam
ka zare da bata da nono Allah shi ka ci da biyanta tun da mun shaida ba ka da laifin komai
to madalla a gaye sheka Usman Kabara yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email
Sakon farko ya fito ne daga Naziru Abubakar Sabagusau wanda yace hukunci mai tsanani tare da nuna ba sani ba sabo ga duk wanda aka kama da laifin karbar cin hanci da rashawa shine kawai zai kawo ƙarshen matsalar Najeriya shi kuma Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar murar jama'a cewa ya jami'an tsaron Najeriya ya kamata ku ƙara ƙaimi sosai wajen dakile masu fafutukar kafa a ƙasar Biafra duba da yadda suke yin zanga-zangar ba bisa doka da oda ba Assalamu alaikum VOA Hausa A gaskiya komawa gida da al'ummar garin Gamborin Gala ke yi hakan yayi daidai ko muna ƙara kira ga al'ummar garin da idan kowa ya koma gidansa yayi kokarin bincika gidan don kada ƴan ta'adda su bore bamaman fashewa kuma kar su yi amfani da famfo da rijiyoyi da ƙarshe muna taya ku addu'a Allah ya kawo muku zaman lafiya a garin ku baki ɗaya amin sako daga Shehu Bashir Fulani da Adam Muhammad Gitti Sai kuma sakon Alhaji Abdu Dodo Zangon Daura wanda yace ina kira ga tsohon shugaban custom Alhaji Diko Indi tare da tsohon hukumar shige da fice na immigration ya kamata ku gaggauta kare kanku akan zargin da ake muku kan ta'annati da dukiyar kasa tun kafin bincike ya zo kanku idan kun ne ya ji to gangan jiki ya tsira Assalamu alaikum VOA Hausa ya kamata gwamnatin kasar mu Najeriya ta tashi tsaye wajen murƙushe wannan annoba ta zanga-zangar masu rajin ballewa daga Najeriya domin aka yi wankin hula to zai kai gwamnatin Najeriya dari sako daga Abdul Malik Sa'id mai Buredi ta Shabagugusau sai kuma sakon Adam Muhammad Gitti a kasar Chadi wanda yace gaisuwa da fatan alkhairi ga daukacin ma'aikatan VOA Hausa sa'annan ga wata gaisuwa zuwa ga filin a bari Yahuci da masu gabatar da shirin kuma ina masu fatan alheri to gwamnatin Najeriya ya kamata ku mai da hankali wajen sama ma matasa ƙarin aikin yi dangane halin da matasan ke ciki sako daga Malama Safara'u matar Haƙila Zamani almajira malumfashi Jami'an tsaro da ƴan uwa musulmi na ƙasar Masar ya kamata ku maida wukakin ku cikin kube domin zaman lafiya yafi zama dan sarki. Sako daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban kungiyar muryar jama'a. Sai kuma sako Muhammad mai kamiya Oji Kwatas Gombe wanda yace muna kira ga gwamnatin jihar Adamawa da ta sasanta da malaman makarantun jihar ta domin su koma wuraren aiki baki daya. To san ba da suki, ai da tsuntsun da kiran ruwa shi ruwa kan doka. Fatan mu dai Allah ya sa kotu ta yi maka hukunci daidai da laifin da ake zargin ka da shi domin ya zama izna ga ƴan baya. Sako daga Naziru Abubakar Sabo Gusau. Sai kuma wasiƙar Muhammad Sulai garin Rijiya da Abdullahi Magaji Findiga Angon Faiza karamar hukumar Akku jihar Gombe wanda suka ce muna kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ta dauki irin matakan da ta dauka a lokacin da cutar Ebola ta shigo kasar domin karo mana da cutar Lassa mai saurin kisa a Najeriya. Da ƙarshe sai sakon Aliyu Usman Takalafiya wanda yace ina kira ga ƴan jamhuriyar Niger musamman waɗanda ba su jin daɗin shugabancin shugaba Muhammadu Yusufu da su yi amfani da ƙuri'unsu wajen da wannan gwamnati da ke fashe hushinta akan ƴan adawa da ƴan jaridun ƙasar.
To madalla da fatan za ku ci gaba da aiko mana ra'ayoyinku. Muna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Yanzu ga wannan sako. To madalla kafin mu kai ga ƙarshen shirin ga takaitattun labaran duniya.
To an jima kaɗan ne yake sa ran wata guguwa mai tsananin ƙarfi haɗe da dusar ƙanƙara za ta ratsa cikin yankunan Washington babban birnin Amurka yayin da za ta kuma dushi yankin gabar tekun gabashin ƙasar. Masu hasashen yanayi sun ce dusar ƙanƙara za ta mamaye yankin na Washington har na tsawon ma'aunin santimita 60. Ana kuma sa ran guguwar dusar ƙanƙara za ta isa birnin da tsakiyar ranar yau ne inda za ta kai har zuwa ranar Lahadi. Akwai kuma hasashen cewa za a iya fuskantar guguwa mai cike da haɗari da ambaliya a gabar tekun yankin. Yanzu haka magajiyar garin Washington ta ayyana rukar ta ɓaci inda tun aka rufe makarantu yayin da ofishoshin gwamnati za su rufe wato nan da ƙarfe 12 na rana. Hukumomi har ila yau sun ce za a rufe duk hanyoyin sufurin jiragen ƙasa da bus-bus da ke sufuri. An soke aƙalla zirga-zirgar jiragen sama da 4,500 a duk faɗin Amurka yayin da ake tunanin za a samu katsewar hanyoyin wutar lantarki a kuma daidai lokacin da aka umarci mutane su tanadi abinci da sauran muhimman ababen rayuwa. Zuwa yanzu ƴan sanda a Somalia sun ce aƙalla mutane 20 wato wasu ƴan bindiga suka kashe bayan da suka farma wani fitaccen otel a ƙasar Somalia.
Masu sauraron mu anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Lalo ne ta yana gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Skip Sis. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa mu huta lafiya, amma ga Halima nan da shirin yau da gobe.